ذاك الشيطان الرجيم. ذاك الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق في الأرض والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. Ina mutu farfari ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin wannan ƙofa mai albarka, ƙofar kawunmu, babu wani shehu tare da ‘yan uwanmu na jini da kuma na addini, saboda farin cikin bayyanan guri da kuruji na khairun dariya Imamul Mursalin annabin Allah, annabin kowa da komai sallallahu alaihi wa sallam. Zan iya amfani da wannan lokaci ko da a takaice ne domin na fito da maudu'in da mai gabatarwa ya bayar da cewa a yi bayani a kan sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shi wannan suna mai albarka na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wanda har iyayenmu saboda girmansa ba sa iya ambatan suna. Ambatan suna ƙoro-ƙoro nimin da ha’un da nimin da dalibin nan, saboda nauyinsa sai suka fage da wasu sifofi, domin idan aka ambaci waɗannan sifofi, sifofin su nuna shi. Misali, za a ce al-mustaba, za a ce al-muntaka, za a ce al-mustafa, duk kewaye-kewaye ne da ba a son a ce Muhammadu, saboda lokacin da aka ce Muhammadu suna jin kamar sun yi rashin kunya ne, sun nuna rashin ladabi ne. Yaya za su kama wannan suna mai girma ƙoro-ƙoro? Sai aka dawo ana kewaye-kewaye, a ɗauko wannan sifa, a ɗauko wancan sifa, a ambaci wannan sifa, kai har ma aka zo aka ɗauko lissafi ma, aka dawo lissafi maimakon ambatan wannan suna. A ce al-awwal, a ce zani, a ce salisu, a ce radi'u, a ce khamisu, a ce sadisu, a ce sadi'u, a ce saminu, a ce ashiru. Duk lokacin da gaji an ce awwalu, to shi wannan sunan ne ba a so a faɗe shi ɓoro-ɓoro saboda girmansa. Haka a lokacin da kaji an ce sani, ba a so ne a ambaci wannan, sai ake fakewa da waɗannan lissafi ɗaya, biyu, uku, har zuwa goma. A duk lokacin da aka ambaci waɗannan lissafi ana nufin shi ne. Kai abu ne sananne a daular Borno da Kano, tun da daular da ta kafu sama da shekara dubu ko kusan shekara dubu, wanda duk mutumin da ya zo ya kama sunan manzo ƙoro-ƙoro ya ce Muhammadu zana shi ake yi. Ɗan yara suna ƙanana ana koya musu ladabi. A dalilin wannan ne ya shahara a ƙasan Borno, za ka ji an ce kingayen halaye, ko ka ji an ce barande, ba a faɗan sunan ƙororo, a ce barande, a ce kingayen halaye. Amma a ce Muhammadu wannan mu ba mu san da wannan ba a daular Kano da Borno, a daulolin da suka zo na yammaci, a nan muka koyi ambatan sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙororo. Har yau za ka ji an ce Muhammad ya ka, to mu a nan ba ma iya faɗan wannan. sai dai waɗannan sifofi da muka ambata na baya a ce Mustafa Mustafa ko a ce Muktar ko Muntaka ko a ce Awwalu Sani Sani kamar yadda muka ambata na baya me wannan yake nunawa wannan yana nuna girman wannan suna kuma wannan yana nuna koyi da Allah subhanahu wataala wanda yake ambatan annabawansa ɗaya bayan ɗaya a cikin Qur'ani da sunayensu da harsun nida'i to amma baya ambatan wannan suna mai girma tare da harsun nida'i a nan muka koya wannan ladabin Allah subhanahu wataala shi ne ya koya mana har wani malami ke cewa ba dan Allah yana ambatan sunan ma'aiki a duk wani littafi da ya saukarwa wani annabi cikin annabawa to furfuɗu a wurare furfuɗu ba to da Muhammadu guda huɗun nan da aka ambata a cikin Qur'ani da su ma ba za a same su ba amma sirru ne na Allah duk wani littafin da ya saukarwa wani annabi sai ya ambaci sunan ma'aiki a cikin wannan littafi ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya sofi to shi ne a cikin Qur'ani aka samu Muhammad guda huɗu to bin kasancewar haka ba dan haka ba a cikin Qur'ani kam ba za ka samu Muhammad ba sai dai ka samu ya ayyuhan nabi ko kuma ka zo ka samu ya ayyuhan rasul da abin da ya yi kama da wannan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatiman nabiyyi yake cewa wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ya ambaci wannan suna mai girma a wurare daban-daban guda huɗu kamar yadda ya ambaci Ahmadu da wannan suna a cikin littafin annabi Isa alaihi salatu wassalamu wanda yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad أو يأتي من قاعدة أحمد ومن منن لي أكا أنفسي محمد أجل القرآن كرر أو أنه لا يمدى أما النباوة ودن تسكى قبادة هو أن الذي لسونا سفروا قروا ونوى أكا أنبتا لذلك دوبا النبي آدم سونا سنوني أجل القرآن بجمع zaka ga Adamu wurare birci ba wurare guda huɗu ba haka nan ka duba Musa to nawa aka ambata a cikin Qur'ani haka nan ka duba Ibrahim to nawa aka ambata a cikin Qur'ani haka nan ka duba Nuhu to nawa aka ambata haka nan Shu'aib da sauran annabawa zaka zo ka sami su Allah yana ambata su kai tsaye a koyaushe a wurare daban-daban birkin saboda ba a jin nauyin ambatan waɗannan sunaye kamar yadda ake jin nauyin ambatan wannan suna mai girma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan haka ba ai da ya kamata sunan Muhammad din a cikin Qur'ani an ambata fiye da yadda aka ambaci Musa a cikin Qur'ani kaga dan Musa ko da yawa a ko'ina akwai saboda ba a jin nauyin ambatan wannan suna amma Muhammad domin a sa sirrin da ke cikin sauran littattafai aka ambata to huɗu da waɗannan sunaye ƙoro-ƙoro Muhammad to domin me domin girmama me wannan suna ta Imamu Mursalina khairu bariya sallallahu alaihi wa sallam haka nan zaka ga ya Musa a cikin Qur'ani haka da zaka ga ya Shu'aib haka da zaka ga ya Lutu haka da zaka ga ya Nuhu ya wali duk ko ina a cikin Qur'ani amma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum كدعاء بعضكم بعضا. الله سبحانه وتعالى يجي كده كجرا منذ عليه الصلاة والسلام أتكانوا كإرين إرين دفتين وجنا إرين إرين دفتين وجنا كدعاء بعضكم بعضا. ثم ودهك تكت القرآن لك بكرا تحرزوا ناس انسا باب إنك أنتي يا محمد باب الشرعان kamar yadda aka ce ya Musa ko ya Nuhu da abin da yake kama da wannan domin koyi da ladabin da Allah subhanahu wataala ya karantar da mu saboda girman wannan suna alayhi salatu wassalam wanda har al-Imam Al-Busiri yake cewa wannan suna da mutane sun san sunan da sun san surrun da ke cikin sunan da sun san surrun da ke cikin waɗannan harufa mimun da ha'un da mimun da dallun yace laha yasmuhu hina yud'a da dari sarrimami yace da wannan suna a duk lokacin da aka ambace shi sunan zai zamanto ismul a'azam idan aka kira sunan za a rayar da kasusuwa waɗanda suka murkushe cikin ƙasa suka zamanto kasa ma'ana za a iya tada batacce da wannan suna bayan an mayar da wannan suna ya zamanto alimin a'azam da an san sunan da an san surun da wannan suna yake dauke da shi to saboda haka wajibi ne sallallahu alaihi wasallama hatta wajen ambatan sunansa hakanan wajibi ne idan muka sawa ma'aiki tabbara muka rada miki suna to lalle mu dauki ladabin da muka koya a daulolinmu na kalin da birnu kada mu dauko wannan suna muna kira kai tsaye nemo waɗannan dabbubbuka da aka koya mana domin mu koye wannan suna don girmama shi domin ba daɗi gir da garka zo ka ce Muhammadu 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 ba daɗi ba na da shi tare da wannan ba daɗi ba na da shi saboda haka wannan suna inda za a ce za mu yi bayani a kan harufan da ke cikin waɗannan suna ha'un mimun dallun da kuma abinda kowanne harafi yake nunawa da sunan da kowanne harafi yake ɗauke da shi da kuma adadin da kowanne harafi yake ɗauke da shi da annabawan da suka shigo cikin waɗannan harufa da musulman da suka shigo waɗannan harufa sannan adadin sammai bakwai adadin kasai bakwai adadin wannan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta da komai da komai da ke shi ya kasance jagoran duk abin da aka halitta ne Allah subhanahu wataala ya ɗebo ya tattaro komai da kowa ya saka cikin wannan suna saboda haka za ka iya fitowa cikin wannan suna ta kowanne ɓangare komanka kuma zai iya fitowa cikin wannan suna wanda kuma duk wani abin halitta sai da aka makala wannan suna a jikinsa abin ya samu istikrari ya samu zama abin ya samu istikrari ya samu zama idan ba a nemo wani ku daga gangan cikin abin da aka halitta mutum ne aljani ne mala'ika ne bishiya ne tsuntsu ne komai da komai in ba a nemo wani ku an makala sunan nan ba to wannan abin ba zai samu istikrari ba zai samu zama ba zai rayu ba kuma ba za a same shi ba kuma ba zai kasance cikin abin da ake shirya ma shay'un ba domin haka Allah subhanahu wataala ya ɗauko wa wannan suna a harufa guda uku ha'un da mimun da dallun a ko'ina a cikin littafin da aka ambaci sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ha'un da mimun da dallun ba ku ga alqur'ani da aka ce Muhammadu dinnan wannan mimun din za'ida ce ha'un da mimun da dallun waɗannan harufan guda uku su ne asalin wannan suna haka nan a cikin at-taura da aka ce hamidu sunan ma'aiki hamidu a at-taura to alifin za'ida ne ha alifin da yazo bayan ha'un sa'un da mimun da dal mutun ne haka a cikin zabura da aka ce mishi hamid ya untin za'ida ne ha'un da mimun da dal su suka bada sunan haka na inji da aka ce mishi ahmadu hamza na farkon za'ida ne ha'un da mimun da dal su suka bada wannan sunan wadannan harufa guda uku cikin da aka kewaye da su ba'anonin da za su bamu wadannan harufa guda uku shine yabawa da kuma godiya yabawa da kuma godiya abin da yasa aka dauko wa ma'aiki suna a wadannan harufa guda uku a kodina wadannan harufan kuma suke bada ma'anan yabawa da kuma godiya saboda Allah subhanahu wata'ala a hadisi ka bai yi wani abu da sunan halitta wanda yake ma'aiki daraja kenan Allah bai yi wa kowa ni'ima irin ni'imar da yayi wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba domin haka shi kuma ya kasance ya ji kowa gode wa Allah subhanahu wata'ala ya ji kowa yaba wa Allah subhanahu wata'ala daga cikin yabonsa yake cewa subhanaka anta kama asbaita ala nafsika ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasa wanne irin yabo wanne irin godiya zai yi wa Allah subhanahu wata'ala sai kawo kalmar da Allah subhanahu wata'ala yake amfani da ita inda komai ya kama birki ya tsaya irin wannan kalma subhanaka sai kuma yace anta kama asbaita ala nafsika kai din Allah yadda kai yabawa kanka haka kake kai ya tsaya a haka kawai kamar yadda wani da aka ce ya zo ya yabi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce subhanallah ta yaya zan yabe shi irin wannan shi kuma ma'aiki yayi wa Allah anta kama asnaita ala nafsika ya ce ta yaya zan yabe shi ya ce so kuke in ce shi kamar rana ne yace idan na ce shi kamar rana ne ranan na yaba ba shi ba ranan na yabawa ba shi ba yace saboda ranan ya samu haske ne daga haskensa yayi abin da ya samu haske daga haskensa kuma ce shi din kamar shi ne ko kuma so kuke ce shi tauraro ne tauraron a ina ya samu haskensa ko so kuke ce shi barun wata ne barun wata a ina ya samu haskensa in nace shi ne gaskiya ne a ina aka samu gaskiyan ai gaskiyan na yabawa in nace shi ne amana ne a ina aka san amana wa ya kawo amanan ai amanan na yabawa yadda duk wani abin da ake cewa yabo ne ni ina ganin cewa idan na yabi ma'aiki da wannan abin abin na yabawa ba ma'aiki na yabawa ba saboda haka ta yaya zan yabe shi ta yaya zan yabe shi haka yace to haka nan shi ma ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace anta kama asbaita ala nafsika sai yafi kowa gode wa Allah subhanahu wata'ala dake shi yafi kowa baiwa da ni'ima sai yafi kowa yaba wa Allah subhanahu wata'ala dake shi yafi kowa baiwa da ni'ima sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka san shi farko ana so ka fara da sunansa ne sunan kansa ilimi ne karatu ne ka zo ka san sunan sunan gabanin ka zo ka ce za ka san shi to anan ne ake farawa to da ke akwai mulle da dama waɗanda aka gayyata a ƙarshe zan yi wannan zama da jan hankalin matasan karatun Qur'ani da kuma neman ilimi wannan duk bayanan da muke yi ilimi ne wanda duk mutumin da ya ji zai ji daɗi zai ji lalle an ce wani abu a kan manzo sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ilimi daga Qur'ani yake farawa daga kuma bayan Qur'ani zai biyo abin da ba iyaka ba iyaka wanda shi ne sai mu shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yace tarikarsa ta Tijaniya tarika ce ta ilimi duk mutumin da ba zai iya daukan alƙalami da tsawada ba duk mutumin da bazai iya tursutawa gaban malami ya dauki dibi ba yace ya fici a tarikarsa tarikarsa ba tarikarsa ba kai tarikarsa yace ba ma wai tarika bace ta dibi tarika ce ta ijtihadi abin da ake cewa ijtihadi shine in ka kure ilimi yadda ka ji karfin a ce ka ji mali ka ji karfin a ce ka ji shafi kaji karfin a ce ka ji Ahmad bin Hanbal kaji karfin a ce ka ji Abu Hanifa to a nan ka zama tsohon shahidi shi yasa yake cewa idan a tafi an yi shaikun fazinuhu bi mizani shari'i yace wa duk wani batija ne yace in kai batija ne ne duk abin da ya zo daga gare ni ka auna abin da mizani shari'a to auna duk abin da aka ce maka Sheikh Ahmad Tijani ne ya faɗa da mizani shari'a ba wai ilimi haka ordinary yake bukata ba yana bukatar ilimi na ijtihadi ne yake bukata to in haka ne Sheikh Ahmad Tijani ya tada ya yantar da mazajen ilimi waɗanda ya nuna su duniya waɗanda suka zo suka wuce gaban da yawa daga cikin malaman da ake jin su a tarihi misalin da zan buga muku a nan shine a malamai a tarihin musulunci kam waɗanda ake cewa sun fi kowa wallafa littafi akwai Ibn Hajar Al-Maliki mun ana cewa ya wallafa littafi ya kai dubu akwai kuma Abu Abdurrahman Sulaimi wani sufi ne da bakatu sufiya akwai Ibn Jawzi akwai Al-Imam Suyuti wanda ake cewa ya wallafa littafi kamar 600 su ne waɗanda ake cewa sun wallafa littafai waɗanda suka yi littattafan sauran malamai a cikin malaman da suka zure ya ka zo aka samu batijanin da ya wallafa littafi a kowane fanni 800 ba wai adadin littafin da ya wallafa ba ne gaba ɗaya 800 a kowane fanni ilimi ya wallafa littafi 800 to ta nan ne za ka gane gaskiyar abin da Sheikh Ahmad Tijani ya faɗa cewa tarikarsa ba wai tarika ba ce ta ordinary ilimi a'a tarika ce ta ilimi da za a iya yin ijtihadi saboda haka idan muka duba wannan abin da muka gada a wajen iyayenmu da kakanninmu Tijaniyawa karatun Qur'ani abin da muka gada a wajen iyayenmu da kakanninmu Tijaniyawa ilimi wanda idan aka zo ana buga misali a harkokin ilimi a tariku a shehuni na tarikar Tijaniya wanda baya misaltuwa ba zai yi magana a kansa ba saboda magana a kan wannan shi ma maudu'i ne topic ne su kutum wanda ya kamata a ci a yi lacci a kan sa duba jihazu tsari na ce muku shi ibrima littafin da aka ce duk duniya ba a taɓa yin littafi a ma'arifa da hakika irin sa ba wanda Ibn Arabi wanda ya wuce kwalakwalan sufayen duniya da sufancinsa da ma'arifarsa da hakikarsa Ibn Arabi a duk rubuce-rubucensa ba wani littafi da ya rubuta wanda ma ya isa ya zo kusa da jihadin tsari ba wanda har wani da ya ga littafin jihadin tsari ya ce an yi abuwa wannan ɗan adam ne ya rubuta shi ba a sama aka saukar da shi ba wani kuma da ya ga littafin jihadin tsari da ya ce duk littafin da aka wallafa in dai ba Qur'ani ba ya ce ba littafin da ya ga jihadin tsari da ku duba wannan waye rubuta fa Tijani ne ya rubuta mu da muke da ire-iren zulma ari tun ba mu zo mun yi magana akan sahibul faida ba sa'adat al-anam shehu shi ibrahim ya muke da ire-iren su shehu muhammad kibrima sannan a yau mu zo mu kasance mu ne baya-baya a harkar ilimi duk wanda ya taka kafarsa ya ziyarci kaular birni shehu shi ibrahim ya yake ga yara ƙanana ba ana magana mai haddace qur'ani ba za su kuma da arabi kuma faransanci kuma turanci wanda ma al'ada ce ta maulidi a kaular da fa'in zigal gaba daya yara ne suke yi gaya wa kowa yara ne kowanne malami ya tayi sai wuce gaba yaran da su bayan idan aka ce shagwa ne malam wani zai yi bayani zai nuna ɗaya ya tashi inda larabci aka ce ya yi bayani zai zuba larabci mai nahawu mai sarfu mai balaga inda turanci aka ce zai yi bayani zai zuba turanci inda faransanci aka ce zai yi bayani zai zuba faransanci da kowanne fannin ilimi za ka ga yaro karami shekarunsa da wuce goma sha huɗu ko sha biyar ba ya rubuta kasida rubutu kasida zanta yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban mutane dubbai ya karanta wannan kasida haka al'adan yake tun zamanin shehu shehu Ibrahim ya har zuwa yau wannan sunna ba ku ce ba da kashi saboda haka kada mu koma baya farko wajibi ne a kowanne gida ma a yau saboda yawan yara a kowanne gida ma za a iya buɗe aji ko ba za a iya buɗe saboda yawan yara yanzu ya fi ƙarfin a ce wai za a buɗe makaranta wallahi kowa a gidansa shi da ƴaƴansa da jikokinsa makaranta ce suke yi mai zaka illa iyaka ya nemi malami ko ya duba wansu babba wanda ya yi karatu ya tara su kawai su karantar da ya karantar da waɗannan yara ne duk gida makaranta ce duk gida aji ne ya aike mu wanda mu zaunar da yaranmu yadda muka gada su koya musu karatun Qur'ani su haddace Qur'ani sannan mu dawo fagen ilimi kar mu bar kowanne fannin ilimi na hawan ne sarfu ne ma'ani ne bayani ne fahimi ne kasiyan ne arufi ne ibda'i ne insha'i ne fiqhun ne tauhidi ne mustala ne hadisi ne kowanne fannin ilimi mu tabbatar da cewa yaranmu sun karanta za su iya buɗe baki a ko'ina su yi magana a kai kar mu ɓata lokuta a banza suna tafiya sai ka ga yaro ke karanta ke karanta in kai dan guda goro ka je waje ka ga ya riga ya yi shekaru suna ta tafiya yara sun girma suke amma batun karatu ko ina babu yaron da ake nuna shi ake cewa ya yi karatu shine wanda ya tafi wanda idan ka tafi Qur'ani a nan ne ba za a fara karatu hatta ke Qur'ani a harkar ilimi shi fida ne share fage ne ba wai shi ne ilimi ba saboda haka ina jan hankalin yaranmu da ƴan uwansu matasa lallai a zuba kar mu koma baya waɗannan shehunai da muke tunkaro da su wallahi kallahi ba komai ne suka nuna wa duniya ciki tsoronsu ba duniya take shakkarsu ba sai har cikin tabta ba da mun ba da tarihin shekaru abin da ya kasance tsakaninsa da nasarawa karshe suka tuɗe rawaninsu gaba ɗaya suka aji shi kuma rukuri da shi ta ne Sheikh Ibrahim ya shi kadai ne bayan Sheikh Umar Rukuri wanda ya zo ya yi gudu ba a jami'a ta Azhar hakanan da ilimin ne maƙiyansu da masoyansu da na kusa da na nesa kowa ya sallamar musu kowa dole shi da zai zo ya ji saboda haka ba dama muna tunkaro muna da'awar kaunar shehu Bashir Ahmad Tijjani ko shehu Bashir Ibrahim Inyas ko shehu Sheikh Muhammad Ibrima da sauran shehunanmu in dai muna kaunarsu muna so mu koyi da su kauna ta gaskiya koyi da su ta gaskiya shi ne mu yi karatu irin karatun da suke ko da ba mu san mu karatu irin su ba mu kwatanta zan takaita a nan fatan Allah subhanahu wataala ya albarka shi da saboda dukkan da yake da kuma da mutaban da ba a yi da mu sai a nan salamu alaikum